Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Haralle da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 10 ga watan Nuwamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Wani rahoto ya bayyana da irin cin zarafin mata da aka yi a Habasha. Dan jaridar nan ba Amurka na fuskantar tsarin wasu tuhume-tuhume a Myanmar. Haka zalika za a ji cewar Malala Yousafzai ta zama amarya.
To madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kota a birnin Abuja ta sake dage sauraron shari'ar madugun ƴan kungiyar IPOP Nnamdi Kanu zuwa watan Janairun shekarar 2022 sakamakon yadda tawagar lauyoyinsa suka fice daga kotun bisa dalilin kin barin wasu su shiga kotun. To ko me masana harkokin shari'a ke cewa game da batun?
Kowace kasa tana da tsarin dokokinta. Gana fice wasu idan aka zo ana shari'a ko kuka zo kuka fice wannan ra'ayin su ne. Abin da ya kamata ayi ita kotun nan wurin shine sai ta saurari gurumin waɗanda suke su sun zauna ba su fita ba. Me buƙatun su kotu sai ta ansa buƙatun su.
Barista mai nasarar kogo kenan. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji tattaunawar da wakilin muryar Amurka yayi da barista Zanna Mustafa, ɗaya daga cikin mutane 10 da gidan talabijin din CNN na ƙasa da ƙasa, ya zaba a matsayin waɗanda suka taka rawar gani a fannin ayyukan jinƙai. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Wasu mata daga wani gari a yankin Amhara na kasar Habasha sun zargi mayakan Tigray da yi musu fyaɗe da ƙarfin bindiga da kuma kwace musu dukiyoyi. Wani sabon rahoto da Amnesty International ta fitar ya ba da cikakken bayani game da mummunan harhare da ake zargi an kai a Nefas Mawech da ke arewacin yankin Amhara ta Habasha a tsakiyar watan Agusta. Ta hanyar tattaunawa da mata 16, kungiyar kare haƙƙi da ke da shalkwata a Burtaniya ta yi bayani kan yadda aka yi fyaɗe na mutane da yawa, fashi da cin zarafin jiki da kuma na baki. Rahoton kuma ya ce mayakan kungiyar 'yan tawayen Tigray ko kuma 'yan ta'adda na TPLF sun kwashe kayan jama'a tare da lalata cibiyoyin kiwon lafiya a garin. Wasu daga cikin waɗanda suka tsira da rayukansu da suka yi magana da ƙungiyar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ba da bayanin yadda aka yi amfani da ɓatanci na ƙabilanci da kuma mummunan harhare. A wasu lokuta mata sun ce an ci zarafinsu kuma an yi musu fyaɗe a gaban 'ya'yansu. Amnesty ta yi kira ga kwamandojin kungiyar ta TPLF da su binciki laifukan da ake zarginsu da kuma kawar da duk masu aikata laifin daga rundunarsu. Shaidun da muka ji daga bakin waɗanda suka tsira sun bayyana muna ayyukan da mayakan na TPLF ke yi wanda suka kai ga laifukan yaƙi da kuma yiwuwar cin zarafin bil'adama, in ji Agnet Kalmad, Sakatare General na Amnesty International. Sun sabawa bil'adama da kuma ɗiyaucin ɗan adam. Sai dai kuma shugabannin kungiyar ta TPLF sun yi watsi da rahoton. Mai magana da yawunta Getwell Reda ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Talata kafin a fitar da rahoton, yana mai cewa an yi shi ne da nufin nuna rashin son kai ta hanyar raba laifi tsakanin ɓangarorin biyu. Wani ɗan jaridar Amurka da yanzu haka yake tsare a ƙasar Myanmar bisa tuhume-tuhume daban-daban, yanzu haka yana fuskantar wasu sabbin tuhume-tuhume guda biyu na ta'addanci da kuma na tada zaune tsaye a yau Talata a wata kotun Yongan a cewar lauyansa Danny Fenster babban editan mujallar labarai ta yanar gizo ta Frontier Myanmar yana tsare tun a ranar 24 ga watan Mayu lokacin da aka kama shi a filin jirgin sama na Yongan kafin ya hau jirgi zuwa kasar Amurka da farko an tuhume shi da tunzura jama'a bisa zargin yada labaran ƙarya ko kuma masu tada hankali an tuhumi Fenster da laifin ƙarya dokar kungiyar haram na zamanin mulkin mallaka saboda zargin tuntubar ƴan adawa da gwamnatin mulkin soji ke ganin ba su dace ba da kuma keta dokokin shige da fice kungiyoyin fafutuka sun ce an yi amfani da dokar kungiyoyi da ba bisa ka'ida ba wajen kame masu fafutukar siyasa ba bisa ka'ida ba a shekara ta 1990 kuma a halin yanzu gwamnatin mulkin soji ce ke aiwatar da ita labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Malala Yousafzai wadda ta lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel da 'yan Taliban na Pakistan suka harba saboda fafutukar neman ilimin ƴaƴa mata ta yi aure a jiya talata a wani karamin biki da aka yi a birnin Birmingham na tsakiyar birnin Ingila kamar yadda ta sanar a shafin ta na sada zumunta
madalla kafin ku ji karshen labaran zamu leka bangaren rahotannin mu a Najeriya babbar kotun tarayya dake birnin Abuja ta saki dage sauraron shari'ar shugaban haramtacciyar kungiyar IPOB mai fafutukar kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu zuwa ranar 19 ga watan Janairu na shekarar 2022 sakamakon yadda tawagar lauyoyinsa suka fice daga kotu bisa dalilin kin barin wasun su shiga cikin kotun da jami'an tsaro suka yi daga Abuja wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurrauf ta aika mana da wannan rahoton
Kanu wanda aka shigar da shi cikin kotu da misalin karfe 10 saura wasu ƴan mintuna na safiyar yau jim kadan bayan ayyana fara zaman sauraron karansa yayi Allah wadai da abinda jami'an tsaro suka yi na rashin barin wasu lauyoyinsa musamman Bruce Fein wanda ya zo Najeriya daga kasar Amurka don shaida yadda za a gudanar da shari'arsa a wani bangare kuwa kungiyar wan Najeriya dake rajin ganin kasar ta ci gaba da zama tsintsiya daya madaurinki daya karkashin jagorancin Muhammad Sali ta gudanar da tattaki zuwa dandalin Unity
makasudin tattakin mu zuwa nan Unity Fountain yau magana ne guda wanda duka kowa dan kasa ya sani maganan Nnamdi Kanu da IPOB da suke nan wasu tsirarun mutane sun zo suna fitowa suna rainawa gwamnatin kasa hankali suna cewa wai ba wani abu ba ma a sake shi suna yi wa gwamnatin kasa barazana to mu kuma mun zo mun tsaya a nan sai mun tabbata da cewa an masa hukuncin da ya dace akan shi mu ma bam yadda ba kasan mu ba zu bane kuma duk wani wanda yake zuwa kotun nan yau yake cewa wai ya zo bin shi kadi ya zo ya raka shi ya zo ya tabbatar da cewa an sake shi ko suna roƙon a sake shi su ma a kama su saboda suna da hannu abinda Bature yake kira accomplice
a bisa matakin kotu na dage sauraron shari'ar Kanu da kuma ficewar tawagar lauyoyinsa daga kotu barista mai nasara Kogo ya
kowace kasa tana da tsarin dokokinta gana ficewarsu idan aka zo ana shari'a ko kuka zo kuka fice wannan ra'ayin su ne to abin da ya kamata a yi ita kotun nan wurin shine sai ta saurari kurumin waɗanda suke su sun zauna ba su fita ba meye bukatun su kotu sai ta ansa bukatun su bayan nan shi tsarin shari'ar mu sashi na 230 har zuwa na 304 da sashi na 19 sakin sashi na 1 zuwa na 5 na tsarin mulkin Najeriya an fayyace gaba ɗaya duk wannan takaddama da ake yi akan wannan sai inda ake bayani ne duka yanda tsare-tsaren harkokin shari'a mu yake tafiya a Najeriya saboda haka kotu ta yi daidai kuma wannan rana da ta daga dama ce ko hurumi ne aka ba su na karshe na su zo su iya kare zarge-zarge da ake da shi akan shi wannan da ake zargi da ta'addanci da sauran manyan muyagun laifuka wanda ya tafka a Najeriya sai mu jira ranar mu ga abin da zai faru magana kuma cewa shi wancan ya zo ne dan ya shaida shari'a kowa na iya zuwa gaban kotu kotu ya zauna ya kallo saboda haka in zai iya bin ka'idojin kotu ba wani laifi bane ba amma dai kila akwai dalilai masu kwari da ya shafi tsaro kotu tana da ita dalilanta waɗanda in tela aka rede su tana da hurumi da za ta iya hana wani
gwamnatin Najeriya da ina tuhumar Nnamdi Kanu da wasu laifuffuka ciki har da cin amanar ƙasa da yin amfani da gidan rediyon Biafra wajen harzuka magoya bayan sa su danci makami kamar yadda ministan shari'a ya bayyana a baya Lima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jami'an Fadar White House suna rangadin duniyar rajin samar da ci gaba kuma sun leka sassan duniya da dama don gano ayyuka kusan 50 da suka mayar da hankali kan batutuwa kamar yanayi, kiwon lafiya, fasahar zamani da daidaiton jinsi. Dallas Stein, mataimaki mai baiwa shugaban kasar Amurka, shawara harkokin tattalin arzikin kasa da kasa, ya kammala rangadi a yammacin Afirka kwanan nan, inda ya ziyarci Ghana da Senegal a wani bangare na shirin shugaban Amurka Joe Biden na Build Back Better World, wanda aka fi sani da B3W. Biden ya kaddamar da shirin ne a lokacin taron G7 na watan Yuli da nufin samar da haɗin gwiwar samar da ababen more rayuwa masu inganci da gaskiya don taimakawa ayyukan samar da kuɗaɗe a ƙasashe masu tasowa. Wannan shine zaman sauraron B3W na farko a Afirka wanda ke bayyana ƙudurin shugaba Biden na ƙarfafa alaƙar mu a yankin da kuma takaita gibi da duniya ke fuskanta a fannin zahiri da fasahar zamani da kuma inganta ƙwazon al'umma wanda annobar COVID-19 ta takaita, a cewar mai magana da yawun kwamitin tsaro na ƙasar Emily Horn a cikin wata sanarwa a wannan makon. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na shirin karɓar baƙuncin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris domin tattaunawa a yau Laraba a fadar ta LC tare da zimmar tattaunawa su batutuwa da suka hada da sauyin yanayi, tattalin arziki, kiwon lafiyar duniya da kuma batun samar da kayayyaki. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya shaidawa manema labarai a jiya Talata cewar taron na kasashe biyu na da mahimmanci domin alakar Amurka da Faransa ta shafi duniya baki daya, kuma Faransa da sauran kawayenta na Turai.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A sashen da ya gabata ne gidan talabijin din CNN na ƙasa da ƙasa ya zaɓi mutane 10 a matsayin waɗanda suka yi fice a fannin tafiyar da jama'a da ayyukan jinƙai kamar yadda ya saba a kowace shekara. Barista Zannan Mustafa, wanda ke da wata makarantar marayu a jihar Borno, yana daga cikin mutane 10 da aka zaɓa. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya yi hira da shi a cikin wannan rahoton.
Barista Zannan Mustafa ya kwasa guri shekara 20 yana gudanar da wannan makaranta da daukar nauyin karatun marayu da kuma gidan talabijin na ƙasa da ƙasa da zabo shi a cikin mutane 10 dake da irin wannan hidima. Yayin da gidan talabijin na CNN ne tace za ta ba kowani kuɗi dalan Amurka 100,000, inda na so mu tambayar sa ko shi aka yi masa wannan zabe, sai ya amsa da cewa
to wannan dai ya fito ne kamar satin da ya gabata, to kuma za mu je New York ranan 7 ga wannan na December. To kuma bayan haka za a bada wannan fitina a cikin mutane 10 nan, an cewa mutane su fito su zabi a cikin mutane 10 nan mutum daya. In kuma yayi fice a wannan ciki in aka samu za a bashi dalan America 100,000. Don haka sai na daki yata daya da kuma mareniya daya. Na hada kuma su suka ce nan nan suka yasa tin. Suka ce za su tafi da shi.
Ran ka dai kamar akwai wanda suka nuna mun game da wannan karan zaben kara gai.
To na tsaya wanne fa nake ganin ya fara nunawa shine gwamnatin mu na Borno. Ya fito kawai ana fadin wannan din nan ko awa daya bai ba ya fito ya rubuta wannan shine ma ya sanya mutane a duniya suka fara yin wannan da bacin kadan sai na ga fa ma president Obasanjo ya fito ya yo video ya tura mu cewa ya congratulate din to kuma na uku American embassy
na kuma tambayi dai daga cikin malamin dake aikin koyarwa a wannan makaranta ko ya yake ji da yin wannan zabi da aka zabo ba lista zanna Mustafa a cikin mutane ko mun fitatu
ce a sunana Obed Hanania na koyarwa a Future Progress Islamic Foundation
shekaran ka nawa kana koyarwa na
yanzu shekara 4 kenan
shekara 4 kana koyarwa kamar hauta ne ko kuma ana biyan koyarwa
eh to ana biyan dan salary da kowane karshen wata just a dan motivating staff din su samu karfi dan ba da wani abu dan kudin mota
ya da yin yaran yake kin cewa kai shekara 4 kana koyar da su
eh to gaskiya da lokacin da na fara zuwa yanzu gaskiya akwai lots of improvement yaran gaskiya sun samu karuwa inda cewa da akwai yaran da ma ba su taba zuwa makaranta ba
Yusuf Mustafa dai dalibi ne a wannan makaranta kuma ya kasance maraya
in ka lura a makarantar nan kullum muna zuwa makarantar nan ko ba mu ci abinci a gida ba ana ba mu abinci a nan wajen idan mun zo da safe kuma idan mun tashi break ana ba mu abinci gaskiya muna jin dadi sosai kuma gaskiya muna alfahari da shi
Kalmata Goni Sharif ina makarantar Peace of Prowess da yake Fori makarantar marayu ina SS3 gaskiya dai muna jin dadi a cikin makarantar nan saboda baban mu da mana nauyin karatu wato director mu yana ba mu takardu sometimes idan mun je mun tambaye shi ko wani damuwar mu yana dauka mana yana daukan nauyin karatu ba ma biyan ko sisi a cikin makarantar nan as a school fees
na ke ta hiye karatu a wannan makaranta
kyauta muke ba taba karban kabo a gurin mu ba
an ce kuma koyi abinci da ke ba ko haga shi kuma gona biya na ku kuwa kyauta ke ba
kowane mutum daya in har ya zo makarantar nan yana karban abinci a koyaushe lokacin break ana ba mu kuma ba ma biyan ko biyar akan abinci
wasu munayu daga cikin dalibin makarantar Future Prowess Islamic School kidan da gidan talabijin ta zaba a sasin da ya gabata Haruna Dauda Biyu Murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton to masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com to yanzu kuma ga shirin mu na gaba
domin fare wada harbisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau masu sauraro barkamu da kasancewa a shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai joyi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu A wannan shiri masanin tarihi Muhammad Ai Usman zai shigo shirin ya duba mana ajin jagorori koyan bokon arewa da yake wasu su tuni sun juye sun koma ƴan jari hujja
arewa mun ta samu sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwan bansiya
Sun kawo wani canji ko gyara ko kuma sun yi magana an karba ba za ta yi tasiri ba saboda waɗanda suke sama din ina fatan ka gane saboda ga zahiri yanzu dai ga gwamnonin kudi idan ka je jihohin su za ka ga ci gaba ko ya yake amma arewacin Najeriya babu banda talauci bakin talauci sai fatara da yunwa da rashin ilimi shi za ka gani amma a cikin haka za ka ga suna tafawa suna shagalin su ba abin da ya ralle su kawai duk inda za su je sai su dauki jirgin sama a biya miliyoyin kudi a karshe duk shekara idan aka ware ma kudin jirgin sama da gwamnati yake hawa wato kowa sai ya rike kai a wanda kudin rabin kudi idan zaka zai cire a ci abinci za a siyo a jihar sa ko idan sai an ja kasan nan
wato Malam Muhammad ina ga abin da kake so ka faɗa a arewa kamar akwai bambanci ne tsakanin ƴan jari hujja da talakawa
ai ba ƴan jari hujja yanzu a arewa ina arzikin balle ai jari hujja a arewa yanzu barayi ne kawai da bandit da barayi a siyasance da barayi a bokwance duk taron wato marasa kishi ne kaɗan ne za ka samu na kirki kuma akwai na kirkin tashi daga gwamnonin arewa akwai na kirki ƴan majalisun a kowane mataki akwai na kirki amma ba yadda za su yi ne al'amura sun riga sun caɓe a game da batun mu da misali ka ɗauki batun wato matsalar rashin tsaro da take damun arewacin Najeriya saboda haka ba wai ba na garin ba ne amma dai aksariyar waɗanda suke tafiya a cikin wannan tafiya na tabbatar maka mutane ne marasa imani in kana so ka gane haka ka tafi kudancin Najeriya yau kana barin arewa kana barin Abuja idan kai nausa kudu zaka dauka wallahi ba ƙasa ɗaya bace a fuskar tattalin arzikin a fuskar zaman lafiya da kwanciyar hankali da siyasa da ci gaban ilimi da kuma yadda zamantakewa ta al'umma take da duk miyagun laifuffuka da muke ji fashi da makami damfara da sauransu a kudu ake ji to yanzu mu tamu ta ma wuce ba wanda ba za a iya sacewa ba ba wanda ba za a iya kashewa ba ba wanda ba za a iya damfara ko a cuce shi ba in ba a cuce shi a gwamnati ta ba za a cuce shi barayin daji za su cuce shi in ba su cuce shi ɗan ta'addar sunan addini za su cuce shi sannan duk cikin irin wannan tafi da ake yi man nasu an rasa ba wani zakakuri da zai tashi ya ce ga matsalar take damu balle a da'ima ganin ta
ya za a yi akalla dai a gyara saboda yara masu tasowa su ma su dan samu wata moriya da za su ce iyayensu na arewa sun taimake su
to wato gyara mai sauki ne amma sai an cire kisan zuciya tukunne yiwu kaga dai na ɗaya yanzu in ana so a gyara sai an gyara jam'iyyun siyasa misali a ɗauki manufofinsu da ake dunsu tun da dimokuraɗiyyar nan ita ce yanzu guda ɗaya tilo tsarin da ake bi a duniya sannan kuma mun ga ƙasashe da yawa da suka amfani da ita to idan aka gyara jam'iyyu zama na jam'iyya tana da manufofinta masu kyau kuma akan kafarta take tsaye shugaban jam'iyya shine shugaban jam'iyya zai ɗauki sandarsa ya kwala gwamna ya kwala ɗan majalisa ya kwala shugaban ƙaramar hukuma da kansila ya gaya wa duk mutane abin da shugaban jam'iyya ya faɗa shi za a yi shi kuma shugaban jam'iyya da kundin jam'iyya zai amfani to idan jam'iyya ta kafa gwamnati ko bata kafa gwamnati ba wayannan manufofi nata akan su ya kamata ta tafi da su za ta ilmantar da mutane mun gani a India idan ta kafa gwamnati da wannan power da take da ita ta gwamnati da ita za ta ci gaba da wannan za ta gyara bangaren addini domin sai kai maganin wayannan malaman wanda su mutane da suke tara suke saurara su dole sai gwamnati ta fitar da tsari da ake kama a kasashen Larabawa wanda zai zama ba za ka fara da'awa islamiyya ba sai ka samu cikakken horo
masanin tarihi dakata a nan kuma tamkar ka haɗa baki da dattijo Husaini Gariko kan batun na jari hujja a arewa
in kinciyar bawa da kikkiawa take in Allah da Allah zai tsare shi kuma abinda aka manta mun kasa kallon masifar da ta sa aka kori filifi yanzu a yaya aka kai gaci ba masu wannan hanjar shin kasa din tana jin daɗi ko kasan tana jin wuya amsa kasan tana jin wuya to wa suna yin kuka to wa yake kallon kukan su wa yake share musu waye babu gwamnati an ɗeba arzikin kasa an zubga a gurin su sun tara daga su yayan su su fitar waje suna jin suna gidaje a kasasan waje suna gyarawa saboda ga an ce gwamnati ta faɗi wani babu zai handin ko babu tafiya zai yi yaje ya ci wannan abin da ya ɗebe na jama'a amma in ya gujewa talakawan Najeriya to ba zai gujewa kuma Allah a kan rana gobe kiyama dan zai tafi kabari dolen sa ko yana so ko baya so sai ya je kabari in ya je kabari zai tambayi yanda ya da dukiya bi talaman ta jama'a wanda aka danka hannunsa dan ya taimaki mutane saboda haka mutan bokon Najeriya wanda suka wanke rigar suka zo su kai wa siyasa kwanta kwanta suka kwace to babu shakka za su gaya wa ayazan rana gobe kiyama ko su gyara siye abu mai kyau ko kai su gyara duk daya Allah ya tanadi komai rana gobe kiyama za su ji tsara
wato Haji Husaini dai tunani ya nuna waɗannan mutane sai a lahira ne hukuncin su zai zo amma nan duniya sun fi karfin doka ke
yo wa zai musu ina dokar take ai dokar tana kan mai karamin karfi mai satar rago ko akuya amma wayanda suka tsada sai an kai su kotun su yi lada wani ya bada biliyan biyu wani ya bada biliyan ɗaya shi kenan ya zo ya ci awansa ya saci biliyan 50 ya bada biliyan biyu ya zo yana cin dinarsa daga yayansa su yi burga su hau babura masu tsada su hau motoci su ta kwalewa a gari saboda haka kaga shi kenan su kai talaka sai ka zama ɗan kallo wai ina jin wani ya ce za a ci gari a barka da kuturin bawa to ai ba kuturin bawa ba abin da ya kai kuturin bawa ganin kuturin bawa ba kai ba ganin kuturin bawa ma baka gani ba balle a ce an amurka da kuturin bawa ina ka gan shi ma balle a barka da shi saboda haka wannan ta'annakin ya kamata 'yan siyasar Najeriya wanda suke tasowa su gyara halayensu mu ɗauki lokacin da aka yi jamhuriya ta biyu kenan zan ce lokacin da shagari zo hau mulki satar da kamsila yanzu yayi Umar Duko bai yi ba amma akwati aka jefa shi aka tabbata yi aka ce ya saki kuɗi yanzu da ya musu an yi lissafin miliyan nawa ya bari ba yi ba to wayannan kuma matasan suke cewa lokacin su ne a ba su dama to ga su wayansu ma suna ce su ƴan kasuwa ne sun samu kuɗin su in an gwamnati ta faɗi ma za su je kasuwancin su saboda sun sayi kuɗin da su suka noma ko uban su ne noma kuɗin da gida ko wake ya tara musu za su ci saboda haka yanda mu muka sha wahala kuma suke bai mutane ke shan wahala in Allah da su ma sai sun sha wahala haidai in sun gyara domin Allah mai karɓa tuba ne amma duk wanda yake kan kuskure bai tuba ba bai gyara ba to na tabbatar Allah ba zai taimake shi ba
anan Alhaji Hussaini bari a takeice mu dubo abu da kusan da kokarshe zaben 2023 in Allah ya kai mu shine babban zabe da za a sake wancan karon ka bayyana ra'ayin mulki kar ƴan arewa su bari mulki ya bar arewa domin za a samu matsala daga baya wasu na maganar kar ayi mulkin karba karba kawai a duba cancanta kawai a zaba shi yanzu wani ra'ayi kake da shi an duba yanzu ga Najeriya nan matsalolin tsaro ga mutanen Biafra na magana ga ƴan Oduduwa ma duk sun fito ko duk an danganta shi da wannan zaben ne na 2023
to ai abin da nake faɗa na suru ai ne maka maganar demokradiya a cikin demokradiya akwai gunda ake ce ai karba karba akwai da a tsarin mulki na kasa akwai karba karba ai ba magana karba karba a mulki a kasa waye dace wa zai iya waye yake tausayi ko a ina yake ko musulmi ne ko kirista ne ko ma baki da addini indai na kirki ne domin Allah yana rike wa yana bai mutum mulki ya jaye tafiya da kansa koda kafiri ne in yana da adalci kuma idan mutumin da ba musulmi musulmi ne kuma ba shi da adalci ya dauki mulki Allah ubangiji yana jarrabar sa shi ma ba zai bashe ba saboda haka ya kamata a dawo da kasar tushen demokradiyya cikakke
ba sauraro da wannan zamu sake dasa aya a shirin wannan mako in Allah ya kai mu makon gobe zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu ya hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salatai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar
madalla a gaida Nasiru Adamu ya hikaya yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito ne daga Malam Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Malam Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawar Najeriya. Masu cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika wannan hukunci da kotu ta yankewa tsohon shugaban hukumar tattara kudin fansho Abdulrashid Maina na zaman gidan gyara halinka na tsawon shekaru 8 zai zama darasi ga masu rike da manyan ma'aikatan gwamnati da ke kokarin azurta kansu da dukiyar kasa domin ganin buzu a masallaci ya ishi dinkiya wa'azi. Sako na gaba ya fito ne daga Bafu Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Mai cewa muryar Amurka ku gaya wa ƴan siyasar mu na jihar Gombe cewa su mai da hankali domin sauke nauyin da Allah ya dora musu na jagorancin al'ummar jihar mabambanta. Ba wai su dinga kawo mana rudamin siyasa da yamutsi a jihar mu wacce ba mu da irinta ba dan kawai cimma manufofinsu da kansu ba na al'ummar Gombe ba. Sako na ƙarshe na Shehu Adamu Rijau ne mai cewa rushe gidan wani mutumi da ake zargi da taimakawa ƴan bindiga da gwamnatin jihar mu ta Neja ta yi amana yayi daidai dama roƙon mu kenan Allah ya ci gaba tona asirin duk wani mai hannu cikin wannan aikatar da ake yi a ƙasar mu ko wane ne shi kuwa.
Madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
Wasu mata daga wani gari a yankin Amhara na kasar Habasha sun zargi mayakan Tigray da yi musu fyaɗe da karfin bindiga da kuma kwace dukiyoyinsu. Wani ɗan jaridar Amurka yanzu haka da yake tsare a kasar Myanmar bisa tuhume-tuhume daban-daban yanzu haka yana fuskantar wasu sabbin tuhume-tuhume guda biyu na ta'addanci da kuma tada zaune tsaye a yau Talata a cewar alƙalinsa a wata babbar kotu da ke Yong.
Kuma sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julian Restoration wanda ta hada shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.